Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar da kuma niya FM. Kuna kuma iya kama mu ta ko'ina akan hanyar sadarwa intan ta boahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin namu za ku ji cewa tsagerin na Niger Delta wanda ke kiran kansu Avengers na ci gaba da kai harhare domin dakile duk ayyukan hako mai a Najeriya haka kuma za ku ji cewa hukumar Alhazan Najeriya ta bayyana kudin zuwa hajin bana bayan labaran duniya da rahotannin da muke dauke da su zamu bude layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk batun da kuke so lambar da za ku kira ita ce 2022 2055 2655 sai a sa alamar tara wato plus da 1 amma kafin nan ga labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai wata ziyara a babban birnin Somalia a yau Juma'a. Ziyarar da ta ja hankulan jama'a ganin yadda ta gudana duk da cewa kasar na fama da tashin hankula. Erdogan ya kai ziyarar duk da cewa mayakan Al-Shabaab sun kai wani hari ranar Laraba a wani hotel da ke Mogadishu harin da ya halaka mutane 24 ciki har da maharan. Yayin takaitacciyar ziyarar Turkiya da Somalia sun rattaba hannu akan yarjejeniyoyi ciki har da horar da 'yan sanda da bunƙasa fannin ilimi da kuma ɓangaren makamashin wutar lantarki. Baya ga haka shugaban na Turkiya ya kuma kaddamar da ofishin jakadancin ƙasarsa wanda ya zamanto ɗaya daga cikin ofishin jakadancin ƙasar mafi girma a duniya da yake gefen babban masallacin Abdul Aziz da aka gina tun a lokacin daular Usmaniyya shekaru aru-aru da suka gabata. Wannan ziyara ta Erdogan a Mogadishu ita ce ta uku tun bayan wacce ya kai a watan Agustan shekarar 2011 a lokacin da ya je kasar domin jin hankulan kasashen duniya kan irin matsanancin fari da Somalia ta yi fama da shi a wancan lokacin.
Yau Juma'a an tsinto wasu garawaki hudu sannan an ceto wasu bakin haure 342 a wani kwale-kwale da ya nutse a tekun Mediterranean a cewar kungiyar da take sa ido kan halin bakin haure ke ciki. An yi kiyasin cewa mutane 700 ne suke cikin kwale-kwalen. Na katako wanda ya nutse da sanyin safiyar yau. Kakakin kungiyar da ke kula da bakin haure a Girka ta gaya wa muryar Amurka cewa da safiyar yau ne wani kwale-kwale mai tsawon mita 25 ya aike da sakon neman agajin gaggawa. Yanzu akalla jiragen ruwa 5 da jirgi mai saukar ungulu suna can suna ci gaba da neman sauran waɗanda hadarin ya ratsa da su. Ya zuwa yanzu kuma ba a tantance daga inda bakin hauren suka fito ba sannan makomarsu za ta dogara ne da ko sun ɗan gudun hijira ne ko aka sun haka. Kuma duk wanda aka gane bakin haure ne akwai yiwuwar a mai da shi ƙasarsa muddin baya cikin ɗan gudun hijira.
Wani jirgin sojin saman Amurka na ɗaukan kaya jefa ƙananan makamai na kare hare-haren tankunan yaƙi ga 'yan tawaye da mayakan IS suka yi wa ƙawanya a arewacin Siriya. Wannan shine dauki na farko da kasar ta Amurka ta kai wa 'yan tawayen bayan magiya da suka yi ta yi na tsawon makonni ta neman a taimaka musu. Baya ga haka wasu jiragen Amurka sun kai hare-haren sama da dama akan mafakar 'yan kungiyar ta IS a wajen garin arewacin Aleppo. A wani mataki na tallafawa al'ummar Maria kare garin da mayakan na IS ke kokarin kwacewa. 'Yan tawayen kungiyar Free Syrian Army sun kwashe makonni suna neman Amurka ta tallafa musu. Inda suke bayyana cewa dakarun kurdawan Siriya na SDF sun fi cin moriyar tallafawan wato tallafin Amurka yayin da suke ikirarin an yi watsi da nasu. Shi dai artabin da ake ta yi na kokarin karbe garuruwan Azaz da Mariya ya barke ne tun a watan Fabrairu yayin da 'yan kungiyar IS ke kara kutsa kai a yankin watakila a wani mataki na daukan fansa kan garin Raqqa da ya kubuce a hannunsu.
Ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry tare da manyan jami'an diplomasiyyar kasashen Turai da takwarorinsu na Larabawa suna wani zama a birnin Paris a yau Juma'a da zaman neman hanyar da za a maido da zaman sasantawa tsakanin Isra'ila da Falastinu. Shugaban Faransa François Hollande ya yi kira ga ɓangarorin biyu da su zaɓi makoma ta zaman lafiya yayin da yake buɗe taron. ya kara da cewa dole ne Isra'ila da Palestine su saka tunanin zaman lafiya a yankin a cikin zukatansu a maimakon burin kansu. Olan ya kara da cewa kasashen duniya na da muhimmiyar rawar da za su taka, amma ya rage ne ga Isra'ila da Palestine su yi dubi kan takaddamar da take tsakaninsu. Wani jami'in Amurka ya ce taron da ake yi a Paris ba da nufin cusa wani ra'ayi ne ga bangarorin biyu ba. Hasali ma, Amurka kofar ta abu ɗaya take na karɓar shawarwari akan yadda za a sulhunta tsakanin Isra'ila da Palestine.
Shugabannin yankunan Afghanistan sun yi nasarar kubutar da mutane 17 da 'yan kungiyar Taliban suka yi garkuwa da su a arewacin ƙasar a ran Laraba da ta gabata. An yi garkuwa da mutanen ne yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa gundumar Balk a wata mota ƙira bas. Wata sanarwa da hukumar ta musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta fitar ta ce mutanen 'yan ƙabilar Hazara ne. A farkon makon nan 'yan ƙungiyar ta Taliban sun yi garkuwa da mutane 200 inda suka kashe 17 daga cikinsu. Lamarin da ya janyo zanga-zanga a Kabul kan yadda ake garkuwa da mutane babu ƙaƙƙautawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, a yau Juma'a matsagerin nan na Niger Delta wanda ke kiran kansa Avengers sun sake kai wani hari kan bututun mai a yankin Niger Delta. A kokarin da suke na ganin sun dakile duk ayyukan hako mai a Najeriya. Ga rahoton Lamida Abakar daga yankin Niger Delta.
Sabuwar kungiyar nan ta 'yan bindigar Niger Delta Avengers ta tsananta kai hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar danyen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai 'yan kwanakin nan. A cikin wata sabuwar sanarwa da kungiyar ta ake wa manema labarai ta email, kungiyar ta ikirarin kai wani sabon hari kan manyan bututayen mai na kamfanin man Shell da ke shiyar jihar Bayelsa. A safiyar yau wannan harin dai, in ji sanarwar, ya lalata manyan bututayen rarraba danyen mai na kamfanin na Shell. Sanarwar ta ci gaba da cewar nan da ranar 7 ga watan Yuli na wannan shekara za ta ci gaba da kakkabo kananan jiragen sama da ke shawagi a yankin na Niger Delta, kuma nan gaba kaɗan za mu bullo da wasu hare-hare da za su girgiza Najeriya. Wani mai fashin baki kan tsaro, Muhtari Ɗanbatta, da ya san kuma yankin Niger Delta, ya yi tsokaci kan tsanantar waɗannan hare-hare na sabuwar kungiyar Avengers, ya ce.
Shigadar Allah ne, muna cikin Niger Delta. Kuma na hakika ba mu taɓa wani irin wani masifa ba sai zamanin Baba Buhari. Wannan ƙalubale ne ga gwamnatin Janar Muhammadu Buhari. Kuma dukkan alamu wannan akwai sa hannun manyan 'yan Niger Delta waɗanda ba sa tsanin wannan mulki. Inda ga su Avengers ɗin me ma nan Avengers da Turai da Hausa da Murgayya. To me aka suke ramawa? Akan wa suke ramawa?
To yanzu misali wannan al'amari ya tsananta na kai hare-haren nan, kuma suna ba da sanarwa suna cin nasara. Ba a ganin wannan al'amarin wata babban matsala ce ga tattalin arzikin ƙasa da ita kuma gwamnatin ƙasar da su ma 'yan bindigar.
Wannan dole haka ne, saboda me Najeriya yau dai daga dukkan alamu da arzikin man fetur maka dogara. Yanzu Turawan da ake fafata da binnan bututun man su. Kaga dole sai tsorata saboda kasar. Saboda kasar kaga magana haƙar mai babu shi.
Akwai dai damuwa mai yawa tsakanin kamfanonin ayyukan haƙar mai da ke aiki a yankin na Niger Delta da 'yan kungiyar ta Avengers suka ba da sanarwa a baya-bayan nan na cewar su kwashe nasu inasu su bar yankin. Bisa la'akari da wa'adin da kungiyar ta ba su ya cika, tuni dai kamfanonin mai a yankin suka fara kwashe nasu inasu a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Wannan dai shine hari kusan na 10 da kungiyar ta 'yan bindigar Niger Delta ta Avengers ta kai a baya-bayan nan. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamido, kamar yadda aka ji a farkon shirin, hukumar alhazan Najeriya ta bayyana kuɗin zuwa hajin bana. Ga Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani.
Farashin kuɗin kujerun hajin mataki uku ga ƙaramar kujera bana naira 998 ne da 248 da kobo 92 tashi daga arewa. Daga kudancin Najeriya ko naira miliyan 1 ne da 8997 da kobo 42. Matsakaiciyar kujera daga arewa naira miliyan 1 ne da 47498 da kobo 92. Kudu kuma naira miliyan 1 ne da 57447 da kobo 42. Babbar kujera daga arewa naira miliyan 1 ne da 145998 da kobo 92. kudu kuma naira miliyan 155,947 da kobo 42. Wannan dai na nuna mafi yawan tashin farashi akan kujerun a tarihi, inda na tambayi jami'in labarin hukumar Alhaji Obama na me jawo hakan ne.
Kudaden da aka biya a Madina an yi rushe-rushe. Bana mahajjatan mu za su zauna tsakanin inda za su je da masallaci bai fi mita 500 ba. Taji dalilin da yasa aka samu wannan kari kenan.
Wannan ba za ce ya shafi faduwar farashin man fetur ko kuma in ce faduwar darajar naira a kasuwar duniya ba.
Ba za a ce ba, na ai ta gwamnatin ta taimaka. Inda yanzu a ce za a bar mahajjaci je sai dola ne a kasuwa, karamar kujerar sa ta kusan miliyan 1,700.
Anya kuna sa ran mutane za su samu zuwa hajjin baran nan mako?
Ka san lokaci ne na canji, kawai fatan mu shine Allah sa kowa iya biya.
Ana sa ran fara tashi zuwa hajjin a watan Agusta, inda hukumar ta buƙaci komin joyi su kammala karɓar kuɗin kujeru kan lokaci da kuma kula da ladar jaka da tufafin alazan. Kwamishinan labaru da bincike na hukumar Dr. Saleh Okenwa ya kammala wa'adin aiki, inda ya sallama da ma'aikata a wata walima.
Yani aiki yana nan amma retirement na ba su ba komai, alhamdulillah. Tuntun yana yi aiki saboda Islam, alhamdulillah, da abin da Allah ya bani.
Dokta, in mutum zai duba irin rayuwarka kusan sai ya ga kai kamar abubuwan duniya ma kamar baka sa su a gaba ba, ba ganin kana shiga manyan motoci, kana sa kaya masu tsada, sai hula iri ɗaya da rigunan ka iri ɗaya.
To alhamdulillah, wannan kana son mazance a wannan haka ne.
Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Elikaya, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu ta wannan lambar 202-205-6555, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jerin lambobin. Kafin nan sai a shakata da wannan waƙar ta marigayi Alhaji Sani ɗan Indo mai suna Ya Ahadin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Yau to madalla mun samu kiran mu na farko daga Katsina. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Bature ne, Arsenal daga unguwar Melaye Maska, Punto local government Katsina state.
To malam Bature, menene ra'ayinka a yau?
To gaskiya ni ra'ayina shine gaskiyar magana, Buhari ji tsoron Allah ya san halin da 'yan Najeriya suke. Saboda zai yiwu a ce komai a ƙasar nan ya zama ya gagara talaka, mutane na kwana da yunwa, suna tashi da yunwa, amma kuma gwamnati ba ta samu tabbacin cewa za ta kawo ƙarshen wannan matsalar ba. Sannan kuma kira na ga shugaban ƙasa, wa'annan 'yan Niger Delta da ake faman rigima da su, ya kamata a koma a duba tsarin baya na marigayi Umaru Musa Yar Adua na basu tallafi a ci gaba da basu wannan tallafin domin ƙasa ta zauna lafiya. Idan fa aka ce an tafi haka, to ba a san inda ƙasar nan za ta kai ba. Ga ƴan Boko Haram ba a ƙare ba, sannan kuma gashi an zo an jawo wata, kaga wannan ya nuna cewa ƙasar gaba ɗaya za a hargitsa ta kenan a rasa inda za a nufa.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Bature. Bar mu je Yobe, wane ne akan layi?
Alhajiya ya jama'a ne Yobe State Karso Local Government.
Alhajiya, to muna sauraron ka.
Kaman yanda kowa yake bayani akan Niger Delta din nan. Shi dai shugaban ƙasar Najeriya tsohon soja ne, kuma ya san Najeriya. Duk irin maganganun da za mu faɗi sai dai mu faɗi, amma ya fi mu sanin sirrin ƙasar. Don haka ‘yan Niger Delta idan sun yi wa kansu faɗa ko sun yi wa kansu tunani, to wannan harin da suke yi su kiyaye. Idan kuma ba su kiyaye ba, duk irin abin da gwamnatin Najeriya ta ga za ta yi, ta ɗauki mataki a kai.
To madalla,
wannan shine abu mafi alkhairi.
To mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Yahaya da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Sokoto, wane ne akan layi?
Sokoto, Muhammadu Buhari na daga Sokoto.
Muhammadu Buhari, to muna sauraron ka.
Karamin hukumar mulkin gwaran yau.
To menene ra'ayinka a yau mala?
To abinda an ra'ayi na mutane su daina ganin laihan Buhari, saboda ko da ya hau ƙasa ba ta da lahiya. Sannan canjin kayan masarufi, abinda aka gani Allah na kawo shi ba shi ba.
To baka ganin cewa demokradiya ake, kowa zai iya faɗin albarkacin bakinsa, za su iya faɗin haka?
To amma mutum ya san irin magana da kita hodi.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu da JKB, wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam.
Na gira, barka da aiki.
Barka aiki, ya suna malamin?
Sefullahi daga Jega.
Sefullahi, to muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Na gira, to ra'ayina shi ne game da ‘yan Niger Delta ka da kayan bayan da suke gaskiya bai dace ba. Don ya kamata su diba su ga halin da ake ciki a wannan ƙasa, ana kokari a farfaɗo da tattalin arzikin nan.
Shin me kake ganin gwamnati ya kamata ta yi da su a halin da ake ciki?
To gaskiya ya kamata gwamnati duk hanyar da ya kamata ta zauna ta sulunta da su.
To madalla, mun gode kwarai da gaske Saifullahi daga Jega. Bari mu je jihar Niger, wane ne akan layi?
Muhammadu ne daga jihar Niger.
Malam Muhammadu, to menene ra'ayinka a yau?
A yau Niger Delta nan ke gantakan su ne kawai, in ba haka ba ai majina barin su ake zo baki.
To shin me kake ganin gwamnati ya kamata ta yi da su a wannan hali da ake ciki a yanzu?
Wanda yake ya zo miki ke masa biya, zaman lafiya muke nima kata.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu tafi Jos, wane ne akan layi?
Magana dan Azumi Shinkafa daga cikin garin Jos.
Wannan Azumi, to muna sauraron ka.
To ni dai gaskiya ra'ayin da zan bayar, gaskiya yanayin da kayan masarufi suke tsara a kasuwanni, gaskiya talakawa suna shan wahala wallahi. In Allah ka gwamnati ta yi kiran mu, gaskiya wasu matakin da suka ɗauka a kan talakawa, gaskiya ana cikin wani hali
wallahi. To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka dan Azumi. To bari mu tafi Jigawa, wane ne akan layi?
Kana magana da Malam Musa a Lemau.
Malam Musa, to menene ra'ayinka a yau?
Ni ra'ayina ya kamata Buhari ya nuna musu tsohon soja ne shi, ya san me ya wuta.
Suwa kake nufi kenan? Kana nufin ‘yan Niger Delta din?
Eh, ‘yan Niger Delta din. Lokacin da ‘yan Boko Haram suka damu arewacin Najeriya, ya fi kuma ce a zauna da ‘yan Boko Haram ɗin. Kaga ya kamata su ma a zauna a san su san akwai wuta a Najeriya, kamar yadda aka mulkuhe ‘yan Boko Haram su ma a mulkuhe su.
Wato su da ke baka ganin cewa su ba kan mutane suke kai hare-hare ba, suna kaiwa ne kan bututun mai da sauransu?
Idan mutum ya zo gidanka ya kone ma rumbu, da mutumin da ya tare ka a hanya ya ɗauki makami da ke kayi duk wasu ɗaya.
To madalla.
Ya kai abincin da zaka ci.
Aka ke to madalla mun gode kware da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Sokoto, wane ne akan layi?
Ni ne Muhammad Tambarji Balera, Sokoto State.
To Malam Mahmud, menene a dushenka a yau?
Abinda al warafi na ne. Duk wanda ya tsaya na ci ba da kuɗi sai Hari Muhammadu Buhari. Ai mun zaɓi sanatoci, mun zaɓi gwamnoni, mun zaɓi ƴan majalisa. Suna kamata waɗanda da mun ka zaɓa kowane a cikin ayyukan mu. Sa'annan shi Muhammadu Buhari da mun ka zaɓe shi sai shi ruwa cikin local government 776 ko da kullum local government guda suka aiki da su gama abin wuri. Sa'annan su ƴan Niger Delta da suka ɗaukata mu gan makamai suna kashe mu duka ƴan Najeriya muke. Sa'annan babu wanda ya gaji wannan ƙasa. Babu wani tori ta da inda ta hudu. Haƙƙin ala kowa da kowa. Dan mutum ne a bashi naci.
To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Mahmud. Bari mu je zangon Daura, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum dan mutan gumal aunin lafiya.
Lafiya kalau malam. Waya suna malamin?
Kana magana da Mubarak da magaran wata unguwa da ake ce ita waya da wanda ke to amma mazaunin zangon Daura ne.
To Malam Mubarak, mazaunin zangon Daura, menene ra'ayinka a yau?
To babu shakka ni zan bayyana ra'ayina ne game da wani nadi na mai ba da shawara musamman akan harkar sadarwa da shugabanmu na kasar Niger Muhammadu Isu yayi. To wannan nadi mu ai bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda dama a baya yake na danade na dawa har ya kai yanzu ya zo yana dan shi. To mu na dan nashi ai tunda doka ba ta hana ba, ba za mu sai muna adawa da shi ba, amma ya kasance dan nashi ya zamanto mai kwarewa ne game da wannan ilimi wanda ya dora shi, ba an yi tona miya na bane.
Wato kana son ya tabbatar da cewa ya cancanci wannan matsayin ki na? Kana son
ka talaka a cikin kunci, talaka a cikin kunci suke a wannan kasa ta mutu. Ya kamata shugabanni mu san me suke yi, ba na dan da ba na abin za a mai da shi ya zama gado. Wannan mu gaskiya ba mu amince da shi ba.
To madalla mun gode kwarai da gaske Mubarak. Bari mu je Katsina, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Bala na gako ne daga Bakori.
To malam Bala, menene ra'ayinka a yau?
Wallahi ra'ayina shine babu Buhari ya dauki matakan gaggawa akan wa'annan su ƴan Niger Delta din nan.
To idan ka ce matakan gaggawa, kamar wani irin mataki kenan a matsayinka ƴan Najeriya kake tunanin ya kamata a ce an dauka?
To a matsayin yan Najeriya kaga inda ake tono man nan, da gidanmu da kwaranmu da kudadansu fata da shoransu aka hada aka ina ainihin mutacin nan, wajibi ne man nan na yan kasa ne. Ya kamata su ma tun da je man nan na yan kasa ne, kawai tun da sun sa makamai suna tabbafasa bututun nan, to ya dauki matakin gaggawa a kansu tun da muna da haƙƙi a kan al'amuran.
To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Bala, bari mu garzaya jigawa, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Isa Garba Kantabari da karamar kumar Kaugama ta jihar Jigawa.
Isa Garba, to menene ra'ayinka a yau?
Ai na so wannan ƴan Niger Delta ba Buhari ya san matsayin da yake kan kawai shi.
Wato ba kana ji na malam?
Na jin ka.
To me ya kamata kake ganin me gwamnati ta yi wa ƴan Niger Delta nan?
Ayyai da aka dauki matashi akan ƴan Boko Haram kuma kawai sai ya kamata a dauki matashi.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe, wane ne akan layi?
Maina Garba ne Katangana daga Girgin ƙaramar hukumar Jakusko.
Maina Garba, to menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina yau ina mai baku girmamawa bayan da kokarin da kuke yi na sada mu da duniya. Sannan kuma gaskiya Baba Buhari ya kamata ya ɗauki matakai na gaggawa. Matakan da ya kamata ya ɗauka kuma shine abu guda biyu ya kamata a yi. Ya kamata a zauna da manyan mutanen nan domin saboda a nuna musu gaskiya gaskiya ce. Sannan kuma su kuma wayannan ƴan tsageru din ba fa yin kansu suke yi ba, a tabbatar musu cewa su wayanna a kwakulo su wane ne suke ingiza su.
To madalla mun gode kwarai da gaske malam da wannan ra'ayi naka. To da daukan waya kamar ka kawo karshe, sai kuma talatan Allah ya zama ka rubuce muku like.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A mayar da hankali akan dangantaka da ke tsakanin Amurka da Jamhuriyar Laos a wajen babban taro na bakwai na shekara-shekara da aka saba yi tsakanin kasashen biyu wanda kuma aka gudanar a birnin Vientiane. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Daniel Rosel shine jagoranci tawagar Amurka da ta hada da jami'ai daga ma'aikatan harkokin wajen da ta tsaro da kuma hukumar tallafawa kasashen waje ta Amurka USAID. A tattaunawar mataimakin sakatare Daniel Rosel da mataimakin ministan harkokin wajen Laos Somphet Hon Buonong sun amince cewa dangantakar Amurka da Laos ta yi ƙarfi fiye da kowane lokaci a baya. Bangarorin biyu sun tattauna akan muhimmancin ziyara da shugaba Barack Obama zai kai a nan Laos a cikin watan Satumba wanda shine karo na farko da ƙasar Laos za ta karbi bakoncin shugaban Amurka. Bugu da ƙari tattaunawar taso ta taɓo batun shugabanci da ƙasar Laos take yi wa ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN da kuma irin dama da za ta samu a lokacin da za ta tarbi shugabannin duniya a wajen babban taron yankin na ASEAN da kuma taron kolin ƙasashen yankin gabashin Asiya a wannan shekara. Mataimakin sakatare Russell ya ƙara jaddada aniyar Amurka ta yin aiki da Laos akan muhimmancin batutuwa da suka samu asali da dadewa ciki har da kwashe nakiyoyi da ke warwatse da basu tashi ba tun lokacin yaƙi a Laos. Yace tono nakiyoyi da basu tashi ba suke binne yana da muhimmanci ga rayuwa da zamantakewar al'ummar Laos da ci gaban tattalin arzikin ƙasar. A don haka Amurka za ta ci gaba da taimakawa Laos ta magance wannan matsalar. Jami'an Amurka da na Laos sun sake nazarin ci gaba da aka samu wajen gano gawarwaki na sojoji da suka ɓace a lokacin yaƙe-yaƙe Indo-China. Jama'an Amurka da na Laos sun amince da gurorin shirin wani raye ƙasa da Amurka za ta ba Laos wanda zai ci dala miliyan 50. Mataimakin ministan harkokin wajen Laos Somphet ya gode wa Amurka da gudunmuwar da ta bayar ga shirin raye ƙasa mai ɗorewa musamman a fannonin samar da abinci mai gina jiki, kiwon lafiya, ilimi, kasuwanci da shari'a. Ya yi kuma batun amfanin taimako da Amurka ta yi wa Laos a matsayinta ta shugaban ƙungiyar ƙasashen ASEAN da suka hada da horar da jami'ai a fannin lamurra da suka shafi harkar mulki da taimakon kuɗi ga babban taron ASEAN da kuma harshen Turanci. Jami'an Amurka da na Laos sun kuma duba batutuwan ci gaba a yankin kudu maso gabashin Asiya da duniya baki ɗaya. Mataimakin sakatare Russell ya nanata ƙudurin Amurka na tabbatar da dangantaka mai ma'ana kuma mai amfani a tsakaninta da Laos da kuma ƙungiyoyin ASEAN, abinda ke nuna irin muhimmanci da Amurka ta dora akan yankin ƙasashen Asiya da tekun Pacific. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
wanda kuma ya kama ga labarai amma wannan karin a takaice.
Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai wata ziyara a babban birnin Somalia a yau Juma'a, ziyarar da ta ja hankulan jama'a ganin yadda ta gudana duk da cewa ƙasar na fama da tashin hankula. Erdogan ya kai ziyarar duk da cewa mayakan Al-Shabab sun kai wani hari ranar Laraba a wani otel da ke Mogadishu, harin da ya halaka mutane 24 ciki har da maharan. Yau Juma'a an tsinto wasu garwaki hudu sannan an ceto wasu bakin haure 342 a wani kwalekwale da ya nitse a tekun Mediterania. A cewar ƙungiyar da ke sa ido kan halin da bakin haure ke ciki, an yi kiyasin cewa mutane 700 ne suke cikin kwalekwalen na katako wanda ya nitse da sanyin safiyar yau Juma'a. Hakakin ƙungiyar da ke kula da bakin haure a Girka ta gaya muryar Amurka cewa da safiyar yau ne wani kwalekwale mai tsawon mita 25 ya aike da sakon neman agajin gaggawa. Wani jirgin sojin saman Amurka na ɗaukan kaya jefa ƙananan makaman kara hararen tankunan yaƙi ga 'yan tawayen da mayakan IS suka yi wa ƙawanya a arewacin Siriya.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Chang. Ni Sir Phil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.